Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa atharahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barkamu da saduwa a wannan yammaci na bakwai ga watan Ramadan hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya. Za mu yi majalisi na bakwai a cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani wanda muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. A yanzu dai muna cikin suratul Zumar, yau za mu tashi aya ta 52 insha Allah. Amma 62, na'am, aya ta 62. Allahu khaliqu kulli shay. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلكم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
Na'am. Allah ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay. Allah shine mahalicin dukkan komai. Wato dukkan komai na alkhairi da sharri da imani da kafirci da dukkan halitta, Allah shine mahalicin sa. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Kuma shine mai kula da dukkan komai, wakili wato mai yin tasarrufi a cikin dukkan komai. Lahu maqalidus samawati wal ard, mabudan taskokin samai da ƙasa nasa ne shi kadai. Walladhina kafaru bi ayati llah, wadan lahu maqalidus samawati wal ard, walladhina kafaru bi ayati llah, wadan da ku suka kafirta da ayoyin Allah, ulaika humul khasirun, wadannan sune masu asara ba wani, sune ainihin masu asara ba wani su ba. Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin waɗannan ayoyin jumloli guda uku waɗanda suke nuni akan wato girman girmansa da girman mulkinsa da girman sha'aninsa domin ya zamanto shimfiɗa ga kira kan abauta masa wanda ya fuskanci wannan kira da cewar wani Allah shine ya cancanta shine za a yi umarni a bauta ma ba Allah ba na inkari ga mushrikai da suke kira ga bautar wani Allah har a koyo shi malamai suna cewa shi tauhidin rububiyya tauhidin da yake kadaita Allah a cikin ayyukansa wannan dalili ne akan tauhidin uluhiyya tauhidin kadaita Allah a cikin ayyukan bayi da suke yi masa na bauta to abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya faɗa jumla ta farko shine Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin dukkan komai dukkan abu dukkan wani Allah halittar Allah ne babu wani abu wanda yake ya halicci kansa domin dukkan wani abu da yake da farko to samar da shi akai shi wannan ya fitar da Allah a ciki domin ba zai yiwu a ce Allah shine ya halicci Allah ba saboda wannan zai zamanto addawa dan abu ne wanda yake hankali ba zai taba suranta shi ba zai zamanto wato da'ira rufaffa wanda ba ta taɓa budewa abinda suke ce ma a cikin mantiki vicious cycle domin kenan inda Allah ne ya halicci kansa to ba zai halicci kansa ba sai ya zamanto halittacce ba zai zamanto an halicce shi ba sai ya halicci kansa ba zai zamanto ya halicci kansa ba sai an halicce shi to kaga ya zamanto addawar hankali ba zai taba suranta wannan ba saboda haka dukkan wanda ba Allah ba halittar Allah ne Allah ne ya halicce shi amma waɗanda suke kafa hujja da wannan ayar saboda su ce alqur'ani shi ma halitta ne na Allah wato fararre ne sune ƴan mu'tazila wanda sun kasance a farkon a tarihin addini a tarihin al'ummar musulmi wanda wannan har fitina da ta zamanto sananna a cikin tarihin musulunci wanda dalilin ta ne Imam Ahmad ibn Hanbal ake masa laƙabi da Imam Ahli Sunnati wal Jama'a saboda tsayawa da yayi ya dage aka azabtar da shi ake masa bulala aka dauke shi a cikin mangala tafiya mai nisa aka kulle shi a kurkuku ya tsaya ya dage akan wannan matsayi cewa alqur'ani zancen Allah ne ba makhluki bane ba halittar Allah bane to su mu'tazila suna cewa ai Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah mahaliccin dukkan komai ne kuma suka ce alqur'ani wani abu ne daban ba Allah ba saboda haka shi ma halitta ne to shi ko alqur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah domin Allah jalla wa ala ba mujarradin zati bane Allah yana da sifofi yana da ji yana da gani yana da zance yana da rai yana da ilimi yana da irada yana da ayyuka waɗanda yake yi wanda duk waɗannan sifofi ne na Allah da suke tsayuwa da zatinsa dukkan wata sifa ta Allah da suke tsayuwa da zatinsa ba halitta bace bal sifar Allah ce to daga cikin sifar Allah akwai zancensa wanda Annabi Musa ya ji zancen Allah hakikatan kuma wannan zancen da Annabi Musa ya ji zance ne daga Allah ba halitta ne Allah ya halicce shi ya ji yadda shi ba a'a zance ne da Allah madaukakin sarki yayi da shi ya zance ne da Allah madaukakin sarki ya faɗe shi kamar yanda mala'ika Jibril ya ji alqur'ani daga wajen Allah ya zo ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mala'ika Jibril ya ji sifa ne na Allah zancensa ne sifa ce ta Allah zancen Allah ne ya ji hakikatan ba wai fassarar zancen Allah mala'ika Jibril ya fahimta ba a'a ya ji zancen Allah hakikatan kamar yanda ya zo hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah idan ya yi zance da wahayi sai ya zamanto wato kamar bugun karfe a kan dutse na fa sai mala'iku su suma daga jin zancen Allah ya zamanto farkon wanda zai farfado shi ne Jibril sai in ya farfado sai su tambayi junansu ma za qala rabbukum sai su ce qalu alhaq wa huwa alaliyyul kabir Allah ya faɗi gaskiya to wannan tabbatar da wannan sifa ce ta Allah jalla wa ala wanda muna imani da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da abinda manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya isar zuwa gare mu kuma shi yasa ake rantsuwa da alqur'ani kamar yadda ake rantsuwa da Allah domin in zaka rantsi ana rantsuwa da Allah ana rantsuwa da sifofin Allah ana rantsuwa da sunayen Allah zaka ce na rantsi da Allah na rantsi da ilimin Allah na rantsi da zancen Allah na rantsi da jin Allah na rantsi da ganin Allah na rantsi da sun na rantsi da Ar-Rahman na rantsi da Zul Jalali wal Ikram duk wannan ana yi amma ba za ka rantsi da abin da yake ba Allah ba ba sifarsa ba ba sunansa ba kuma haka zalika ake neman tsari kamar yadda ake neman tsari da Allah ake neman tsari da kalmominsa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'i da ya koya mana a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq da kuma a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun wannan duk addu'o'i ne na sunna wanda suka kunshi neman tsari da kalmomin Allah to kalmomin Allah an nemi tsari da su saboda sifar Allah ne sifar sifofin Allah ne domin Allah ya fade su kuma dukkan sifar zance sifa ce mai tsayuwa da zatin wanda yake zancen domin baka suranta a zance daban ba tare da wanda ya zancen ba za ka iya samun zance ba tare da wanda ya zance ba ba zai yiwu ba dole sai da wanda ya zancen saboda shi zance sifa ce da take tsayuwa da zatin mai yi to dan haka wannan ba dalili bane ga mu'tazila da suke fada bal Allahu khaliqu kulli shay Allah al-mahallicin dukkan komai wato dukkan abin da yake makhluqi wanda yake da farko to halitta ne na Allah jalla wa ala to a cikin wannan akwai tabbatar da wannan sifa ta Allah jalla wa ala cewa shine al-khaliq shine mahallici wannan ya hada da abubuwan da ake gani da abubuwan da ba a gani ya hada da wato abubuwa wanda suke masu jiki da abubuwa da wanda suke ba masu jiki ba ba a gano shi kamar abubuwa waɗanda suke na ba na halit ba na zahirin halittu wanda ake da su ba a abubuwa waɗanda suke a cikin halitta amma sai dai a ga tasirin su ba a gano shi akwai abin da yake sai dai a ga tasirin sa amma ba za a gano shi ba to shi ma Allah ne ya halice shi kamar karfin magnatisu ka gani ai ka karfin magnatisu baka taba ganin sa in ka zo ka sanya karfan magnatisu haka za ka ga ya kama karfe ko ba haka ba to kana ganin wata igiya ne a cikin magnatisun da take ganyo karfan kaga baka gani to wannan magnatisun karfin shi ma duk halittar Allah ne ko lantarki lantarki sai dai ka ga tasirin sa ba za ka gan shi ba to amma shi ma halittar Allah ne haka karfin jazibiya cewa idan dutse ya tafi sama in aka jefa shi zai dawo kasa akwai abin da yake tunciko shi ya dawo da shi kasa wanda suke ce masa gravity a physics to wannan shi ma ba za ka gan shi ba haka kuma akwai abubuwa wanda yake ma su ba za ka taba ma ganin ma hatta tasirin nasu ba za ka gani ba tasirin nasu ma ba za ka gani ba amma ilimi ya tabbatar da su da lissafi kamar abin da suke ce ma strong and weak nuclear forces waɗanda suke a cikin dukkan halittar dukkan atom akwai su to duk wannan Allah ne ya halicce shi shi yasa shi dan adam ba fa abin da yake yi sai dai ya gano halittar Allah duk ilimin sa da duk binciken sa ya gano halittar Allah ne ka gano abubuwan da Allah ya halitta me yasa ilimin likita yake da wahala saboda jikin dan adam yana cike da abubuwa masu dumbin yawa kuma gabaki ɗaya ilimin likita ka san kowane abu da sunansa kowane abu sun bashi suna kowane abu sun bashi suna kwakwalwa kawai in ake maganar sunayen abubuwan da ke cikin kwakwalwa ya ishe ka to wannan kowane abu da dukkan wani abu wanda aka sanya masa suna din nan duk halittar Allah ne Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin dukkan komai wannan zai nuna mana girman Allah domin dan adam ya san cewa ba shi yayi wannan ba kuma ya san cewar ba hankalinsa ya nuna masa ba shi yayi kansa ba domin inda shine yayi kansa to ya zamanto ana ganin irinsa shi ma yana yin kansa ko shi kansa dan adam din ya zamanto inda shine yayi kansa to ya zamanto ya sa wani dan adam din shi ma yayi kansa da za mu rinka ganin mutane suna yin kansu amma mun san kan cewa dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki shine ya halice shi. To sannan kuma abu na biyu yace wa huwa ala kulli shay'in wakil, shine mai kulawa da dukkan komai. Wato da Allah ya halitta bai kyale halitta sun tafi da harkokin su ba, bal Allah madaukakin sarki shine yake kulawa da su, yake kulawa da arzikin su, yake kulawa da ajalin su. Tun daga shinan muna gani yanda dukkan wani abu da Allah ya halitta ajalinsa na nan tafi, idan ajalinsa ya zo sai ya kare. To wanda yake nuna kan cewa akwai wanda yake da iko da shi, to shine Allah, shine yake da ikon tasarrufi a kanta. Kamar yadda Allah ta'ala yake a cikin suratul A'raf, yake alalahul khalqu wal amr, halitta da guda da lamarin halitta gudanar da ita nasa ne shi, shi kadai shi yake gudanar da sha'anin halitta. Babu wani abu da yake faruwa face yana karkashin kulawar Allah jalla wa ala. Kuma dan adam a tsakanin rayuwa shi kansa yana gani duk zaton sa na kan cewa ya samu mallakar abubuwan da ke cikin ƙasa. Lokaci yana zuwa abubuwa suna faruwa a cikin rayuwarsa da za ka ji ya ce za ka ji ya kira sunan Allah ya ce oh God, ya san cewa abin ya fi ƙarfinsa, tsarin Allah ne, shirin Allah ne. To Allah shine mai shiri akan dukkan komai, mai kulawa da shi. To sannan na uku shine lahu maqalidus samawati wal ard. Al maqalid jam'i ne na miqlid ko na iqlid. Wannan kalma tana nufin wato mabudai na taskoki, wato mabudan abinda yake an boye shi. To mabudansa su ne ake ce musu al maqalid ay al mafatih, mabudan taskokin sammai da ƙasa nasa ne shi, shi kadai babu wani da ya tarayya da shi a ciki. Kuma waɗannan mabudan suna nan, Allah yana saukar da su yanda ya so. Allah madaukakin sarki yace wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum, illa bi qadarin ma'lum. Allah madaukakin sarki yace dangane da khaza'inul ard, cewa taskokin ƙasa nasa ne. Wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum, ba ma saukar da abin da ke cikin taskokin nan na ƙasa sai da gurgudu sananne. Gurgudu sananne, za ka ga Allah yana saukar da abubuwa ɗaya bayan ɗaya gurgudan saninsa da ikonsa. Ya aka yi Allah maɗaukakin sarki ya sanar da abubuwan da hanyar sadarwa, dan ana ƙoƙarin sadarwa waya ce ta telegram da telefon wadda ake juya ta ɗin nan haka kamar garmaho, ko ba haka ba? Har aka zo aka yi salula ko a bayan mewani, an yi mewani sannan aka zo aka yi ta salula. To yanzu kuma har aka zo ba ka buƙatar wata waya sai ka samu hanyar sadarwa. In wayar ma da waya tana kusa, maimakon da a kwamfuta sai ka haɗa wannan wayar da wata wayar, sannan za ka ɗauki abubuwa daga wannan wayar zuwa ga kwamfutarka. Yanzu kawai idan ka zo ka sa an ga Bluetooth, ga menene benda, ga sunan kullum. Allah ya fitar da, Allah ya nuna mana amfani da abin da Allah ya sa a sararin samaniya na ionosphere, wanda za a harba sigila. Sigilan idan ta je sama a turo ta ƙasa, Allah ya saukan mana ilimin yin satellite, wanda in ma ba a je ionosphere ɗin ba, satellite yana nan sai a harba sai ya turo maka sigila ɗin ƙasa. Yanzu ma har suka zo ta hanyar wannan satellite ɗin ma ba ka buƙatar kamfanonin ƙasarku na telefon, wannan satellite ɗin zai iya baka data duk da kake buƙata ta sadarwa. Duk wannan yana daga cikin taskokin Allah wanda mabudan suna hannunsa, kuma yana saukar da shi yanda ya so. Kuma in ya tashi saukar da shi, yana saukar da shi ga wanda ya so. Bai ce kawai yana saukar da shi ga bayin Allah waɗanda suke salihai ba, zai saukar da shi ga wanda ya so saboda jarabawa ce yake. Haka zalika na ƙasa, abubuwan da ƙasa ta ƙunsa, abubuwa da ƙasa ta ƙunsa, yanzu kamar irin sinadarai da aka samu da ake ce musu rare earth metals, wanda yanzu shi ne ake ta zubar da jini a kan samun mallakar waɗansu irin ma'adanai na musamman, wanda su ne za su zamanto mabuɗin wato ƙarfin ƙasashe nan gaba. duk da fa ana da sufa amma Allah madaukakin sarki da yake mabudan a hannunsa suke ya bude su yana bude shi ga bayinsa iyayen da yasu saboda haka wannan abu ne wanda yake muna ganin sa hakikatan cewa al'amuran wato Allah yana da taskoki a sama da ƙasa kuma yana saukar da su gurgurdo yanda yasu tunda ba wani abu ne yasa mutanen yanzu suka gano su ba na baya ba su gano su ba illa taqsimin Allah raban Allah haka Allah ya raba yasu to a bisa wannan ya nuna ya wajabta mana mu san cewa babu kamar Allah mu san girman Allah wanda yake wannan shine ya cancanci mu kadaita shi da bauta to sai Allah ya ce to waɗanda ku suka kafirta da ayoyin Allah hakika su ne suka yi asara su ne asararru wato waɗanda suka kafirta da ayoyin wannan Allah din da Allah ya bayyana kansa shine wa shine mahaliccin komai kuma shine mai taskokin sama da ƙasa to wanda ku suka kafirce ma ayoyin sa hakika sun yi asara dan taskokin Allah bai tsaya kawai akan wato mabudan taskokin sama da ƙasa da suke wajen Allah ba tsaya a na duniya ba hadda na lahira saboda haka mabudan taskokin rahmar Allah da falalarsa da yake yi na kyauta a lahira a wajensa suke to kamar yanda Allah yake da taskoki masu yawa ba su da iyaka a nan duniya to na lahira sun funa na lahira sun funa to kaga wanda suka kafirta da ayoyin Allah sun yi asara dan sun rasa waɗannan taskoki waɗanda mabudansu suke wajen Allah na duniya din ma sun rasa tunda daga cikin taskokin Allah shine abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zukatan dan adam yayin da yayi imani da Allah na samun nutsuwar zuci da jin dadin ikhlasi da jin dadin da zuciya take samu yayin da mutum ya zama tu mai girmama Allah ne wannan dandanon jin cewa kai bawa ne kana kirarin ban girma ga mahaliccinka ne wato mai girman girma wanda babu abin da ya kai shi girma wannan dadin da zuciya take samu waɗanda suka kafuta da ayoyin Allah sun haramta an haramta musu wannan haka zalika abinda Allah ya sanya ma harussa na jin dadin ambaton Allah da jin da samun nutsuwar zuci yayin da harshen su yake furuci da ambaton Allah domin duk abin da ke cikin duniya Allah ya tsine masa ba shi da amfani in ba ambaton Allah da ilimi ba to ambaton Allah din nan waɗanda suka kafuta da ayoyin Allah sun rasa wannan haka zalika gabobin su sun rasa wannan tsarkin da gabobi suke samu yayin da suka sufantu da da'ar Allah domin gabobin dan adam suna sufantun yayin da ya zaman token cewa mai da'ar Allah ne Allah yana tsare shi gare su kamar yanda suka tsare iyakokin Allah sannan suna albarka irin albarkar da ke cikin da'ar Allah to waɗanda duk suka tafuta da ayoyin Allah sun rasa wannan to banda kuma abinda suke da shi na asarar lahira da abubuwan da Allah madaukakin sarki yake budewa na rahamarsa a ranar lahira domin duk rahamar da Allah madaukakin sarki ya bude ta ga bayin Allah a nan duniya rahama ce wadda take daya cikin 100 99 cikin 100 a lahira zai yi ta to waɗanda suka kafuta da ayoyin Allah sun rasa wannan dayar ma ba su same ta ba cikakkiya to ballantana kuma 99 wanda Allah ya kebance ma kansa da kyautar su a ranar lahira saboda haka tabbas idan mutum ya tsaya ya zurfin tunani a cikin wannan ayar zai kiyaye zai tabbatar da cewa waɗanda suka kafuta da ayoyin Allah su ne asararru su ne tababbu to kuma su ba waɗansu ayyanannun mutane ba ne a mutane ne masu sifa mutane ne masu sifa da kowa zai iya zamantowa cikinsu wanda kuma yake cikinsu zai iya fita daga cikinsu in ya bar wannan sifar mecece wannan sifar ita ce kafirci sifar kafirci walladina kafaru bi ayatillah waɗanda suka walladina kafaru bi ayatillah waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah to kaga kowa zai iya shiga ciki in dai ya kafirta da ayoyin Allah kamar yanda wanda yake ya kafirta da ayoyin Allah zai iya fita daga cikin waɗannan yayin da ya bar kafirci da ayoyin Allah kafirci da ayoyin Allah shine ƙaryata ayoyin Allah da kin yarda da su da kin sallama ma ayoyin Allah to dama addinin musulunci haka yake baya bayyana halaka da tsira ga ɗaiɗaikun mutane tsira da halaka ba ga wane da wane da wane bane ko mai sifa ko mai jinsi kaza da mai jinsi kaza. Allah bai ce waɗanda suke tababbu su ne bakaƙen fata ba ko fararen fata, a'a bai ce kuma tababbu su ne ƙabila kaza ba ko ƙabila kaza. Saboda haka rataya tsira da halaka da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke mutum bai isa ya canza ma kansu ba, bai isa ya canza ma kansa ba, wannan baya cikin tsarin Allah, baya cikin adalcin Allah. Domin wanda duk aka halakar da shi akan abin da ba shi da iko a kansa, hakika wannan bai zamanto an ba shi, bai zamanto kan cewar an yi masa adalci ba. To shi ko Allah baya zaluntar kowa. A ce Allah shi ne ya yi ka baki, sannan kuma saboda kasancewar ka baki ka zamanto halakakke, ko kuma ya yi ka balarabe saboda kasancewar ka balarabe ka zamanto wanda ka shi ne kadai zai samu tsira. Idan Allah maɗaukakin sarki ya yi haka, sai ya zamanto ya zalunci bayi, domin ba su da zaɓi akan zamantowa larabawa ko baƙaƙe ko makamancin wannan. Amma sai Allah ya rataya abinda yake komawa ya zuwa ga abinda yake cikin maƙudurinka, cikin ikonka, kai tsururinsa ko karkai, shi ne imani da kafirci. Kana da ikonka zama mumini, ko kai baƙi ne, ko kai balarabe ne, ko kai fari ne, ko kai bahaushe ne, ko kai bafulatani ne, kana da ikonka zamanto mai imani, kuma kana da zaɓinka zamanto kafiri. To don haka sai Allah ya faɗi sakamakon imani da sakamakon kafirci, ya rata ya sifar asarar da sifar kafirci da ayoyinsa. To sannan Allah ta'ala ya ce qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, ce ne umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shin wani Allah kuke umarta ta na bauta ma ba Allah, shin kuna wato wani Allah kuke umarta ta da bauta ma, ya ku jahilai, ya ku taron wawaye? Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mushrikai wannan magana, domin su ne suke cewa ka zo ka rinka shafar neman albarka ga gumakanmu, mu ma za mu bauta ma Ubangijin naka. Kamar yadda suka ce ka zo ka bauta mu bauta ma Allah shekara ɗaya, mu bauta ma Ubangijinka shekara ɗaya, sannan mu bauta ma namu iyayen gijin shekara ɗaya. To bayan wannan bayani da Allah ya yi cewa Allahu khaliqu kulli shay'in, da waɗannan jumloli guda uku masu girman gaske, to wani Allah ne za ku umarce ni in bauta ma, ya ku jahilai? Wani Allah wane ne wanda yake da waɗannan sifofi wanda Allah ya faɗa a nan cewa shi ne khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, shi ne lahu maqalidus samawati wal ard? Gumakan da ake bauta ma suna da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin? Domin su sun san cewa gumaka ba su halitta ba, su kansu ba sa cewa gumakansu sun halicce su. To in ku ba su halitta ba, ta yaya za a haɗa su da Allah? Shi yasa jumlolin da suka gabata suka zama toshin fuɗa ne a kan wannan. Wannan ayar ta amuruni, haka jumhur suka karanta ta, asali ta amuruna ni, domin akwai nunun raf'i, ita ce nun ɗin ta amuruna. Kira'ar Ibn Amir ita ta bayyana ta, don ita haka ta zo a kira'ar afa ghayrallahi ta'muruna ni, da wani Allah ne kuke umarta ta bauta ma, shi ko na fi sai ce ta'muruniya, ko ya shafe ɗaya daga cikin nun ɗin domin takhfifi, domin sauƙaƙawa. Su jumhur su sai suka yi idgami, suka shigar da nun cikin nun ta'muruni da nunul raf'i da nunul wiqaya, suka shigar da su, duk dai takhfifi ne. Wannan duk yana daga cikin yalwar larabci, duk ana yi, duk ira'o'in dukkanin su dai ma'anar ɗaya ne, ma'anar ba ta canza ba, amma wajen yadda ake faɗa ne da takhfifi, da kuma wanda yake faɗansa da asali. Wanda ya faɗi kalmar a inda take a asalinta, yadda take a larabci, shi ne afa ghayrallahi ta'muruna, wato an yi wahayi. Wane ne ya yi wannan wahayin? Allah. Ba a faɗi wanda ya wahayin ba, saboda sananne ne da kan cewa mai yin wahayin shi ne Allah, mai aiken manzanni shi ne Allah. La in ashrakta, ga abinda aka yi wahayin ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanni gabaninsa, aka gaya ma kowanne daga cikinsu, la in ashrakta, in kai shirka, la yahbatanna amaluk, aikin ka lalle zai baci. Wala takunanna minal khasirin, kuma tabbas zaka kasance, wallahi zaka kasance cikin masu asara. Wato kowanne daga cikin annabawa an sanar da shi wannan, an sanar da shi halakar da ke cikin shirka, da cewa shirka asara ce. Wannan ba wai yana nufin ana suranta yiwuwar shirka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma wani daga cikin annabawa ba, domin shi sharadi baya lizimta abinda aka shartanta, bal ba ma ya nuna yiwuwarsa, ba ma ya nuna yiwuwarsa, domin in aka sanya sharadin abu ba wai ya nuna kan cewar zaka iya wannan abin, abin yiwuwa ne ma kanka kai shi, kamar yadda Allah ta'ala yace فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء إن ذات إيا سامن ذات إيا سامن رامي ذي كيكا تشكين أتا كوكا سامس آني ذاك حو سما أقول آني ذي حو دكي سما أما أنا شوى أبسا كأرد راما أتشكين تنانينك تو كمر ونن واتو أبسا كأد راوا دا زاء كأد رشيوا تارد جرمان متأين النبتي دا جرمان متأين منزنشي da a ce annabi abin a kaddara ba wai yiwuwa, ba wai mai yiwuwa bane, a kaddara cewa a cikin tunani shine wato abinda ake ce ma wato at-tasawwuru dhihni, ba at-tasawwuru fil kharij ba, a cikin tunani kawai za a iya kawo shi, da a kaddara a cikin tunani cewa annabi zai yi shirka to aikin sa Allah zai bata shi, to ina kuma ga wannan annabi. Wato abu ne wanda yake sai dai ka suranta shi a cikin tani, amma ba mai yiwuwa bane. Kamar a ce tekun Zaiba, an san Zaiba Mercury ko, a ce tekunta zai iya yiwuwa sai a yi tekun Zaiba, Zaiba a hankali watakila zai iya yiwuwa ko, amma a al'ada ai ba za ka taba ganin tekun Zaiba ba, amma a hankali wannan mumkin ne. To amma dangane da annabawa wannan tasawurin ma mumtani ne, ba mai yiwuwa bane, saboda yanda Allah madaukakin sarki ya ba su sani na Allah da tsarki, ba zai yiwu a ce sun yi shirka ba. To amma an faɗe shi a bigiran tsoratar da al'umma, cewa ku al'umma da ma fa annabi da matsayinsa zai yi shirka, to da aikinsa fa Allah ya bata shi, da kuma ya zamanto cikin masu asara. Saboda haka ku guji shirka, domin duk irin abin da ka yi, duk irin matsayinka, idan kai shirka da Allah, to Allah madaukakin sarki zai bata aikinka, kuma za ka zamanto mai asara. Wannan sai dai wannan muƙayyadi ne da cewa wanda ya yi shirkar ya mutu akan shirka, domin ayat suratul baqara ita ta ƙara wannan ƙaidi, wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wanda duk yayi ridda daga cikin ku ga barin addinin sa, wanda shirka ita ce ridda, shirka tana daga cikin ridda, to fayamut yamutu wa huwa kafirun, alhali yana kafiri, wato bai dawo ba, ya jaddada imani, ya dawo ya imani, ya tafi akan kafirci har ya mutu. To waɗannan su ne wanda aikin su ya baci, waɗannan aikin su ya baci a duniya da lahira, kuma waɗannan su ne ashabun nari hum fiha khalidun. Saboda haka la in ashrakta ana ƙayyade shi da abin da ke cikin suratul baqara, da kan cewa wanda ya yi shirka kuma ya mutu akan shirka. Amma wanda ya yi shirka ya tuba, wanda ya yi shirka ya tuba, to Allah madaukakin sarki yana karɓan tubansa, kamar yadda muka karanta jiya a hadisin Anas ibn Malik na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ayar ta fi masa duniya, da za a bashi duniya da abin da ke cikinta, baya fata a yi masa haka maimakon wannan ayar. Shi ne sai wanda daga cikin sahabbai ya ce koda mutum ya yi shirka ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru, sannan daga baya ya ce ala wa in ashrak, ala wa in ashrak, ala wa in ashrak, kwarai koda ya yi shirka, kwarai koda ya yi shirka, domin Allah yana gafartawa idan mutum ya bari. Idan mutum ya bari, to kuma wannan idan mutum ya yi shirka, Allah zai bata aikinsa, sallolin da ya yi, da hajji da ya yi, da azumi da ya yi, to idan ya dawo ya musulunta ya dawo ga tauhidi ya bar shirka can an bata ayyuka to yanzu in ya dawo ya musulunta sai ya sake wayannan sallolin da da yayi su aka bata su azumi wanda da yayi aka bata shi duk sai ya sake su ba zai sake su ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum yana musulunta ne akan abin da ya gabata na aikinsa saboda haka abin da yayi na da Allah zai bata shi in ya musulunta sai duk abubuwan da da Allah ya bata su sai Allah ya dawo masa da ayyukansa shi yasa bil ijma wanda yayi ridda ya dawo ga addini ba za a ce masa hajjin da yayi sai ya je ya sake yin hajji ba azumin da yayi sai ya sake azumin watan Ramadan shi yasa yanzu kun ga kamar hadisin bara hadisin buraida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin salloli akwai sallar da idan mutum ya barta aikin sa ya baci ita ce sallar la'asar wanda ya barta da gangan sallar sa ta baci ai aikin sa ya baci to wannan na farko dai wa'idi ne narko ne ba wai yana nufin kan cewa Allah zai zartar da narkonsa ba ya cancanta a bata aikin sa amma Allah zai iya yafe masa ba wai daga zaran mutum ya rasa sallar la'asar sai ya koma gida ya ta kuka shikenan yanzu gabaki ɗaya kenan duk sallolin sa sun zama zero hajjin sa ya zama zero azumin sa ya zama zero a'a ba haka yake nufi ba wa'id ne shi alwa'id narko ba yana nufin tabbacin abinda ake narko a kansa ba abinda mutum ya cancance shi ne amma Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya tuba to wannan narkon ma da ake masa din sai abubuwan da duk suka kurce sai Allah ya dawo masa da su to wannan yana daga cikin falalar Allah yana daga cikin rahamar Allah jalla wa ala to sannan Allah ta'ala yace balillaha fa'bud bari Allah kadai zaka bauta ma wa kum minash shakirin ka kasance cikin masu godiya ga ni'imomin Allah wato wannan umarni aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fada cewar an yi wahayi ya zuwa gare shi da waɗanda suka gabace shi akan wannan mummunan aƙibar ta shirka to sai kuma Allah yace masa yace to Allah kadai zaka bauta ma wato sabanin abinda su mushrikai suke cewa wato suke umartarka an a'budu ayyuhal jahil wannan raddi ne ga wannan da Allah yace qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahil wannan Allah kuke umarta ka na bauta ma ya ku jahilai sai Allah an sifantar da su da cewa jahilai saboda rashin sanin Allah da suka yi tunda basu san Allah ba basu san girman Allah ba to sai Allah ta'ala nan kuma sai yace bari wannan magana ta su da suke fada kai dai ka bauta ma Allah shi kadai saboda haka raddi ne ga wannan umarnin nasa da suka yi wa kum minash shakirin ka zamanto cikin masu godiya ga ni'imomin Allah a gare ka domin babu ni'ima irin ni'imar annabci da manzanci wanda Allah madaukakin sarki ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta shi yasa yakan ce afala uhibbu an akuna abdan shakura bana so na zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba to haka ya kasance sallallahu alaihi wasallam shine mai isa matuƙa wajen godiya ga Allah madaukakin sarki domin a cikin bayin Allah masu gode ma ni'imar Allah kaɗan ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiyya shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu isa matuƙa wajen godiya to Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da godiya gare shi to a cikin wannan akwai ishara ga cewa bautar Allah ita ce godiya ga Allah godiyar bautarka ga Allah ita ce alamar godiyarka ga Allah shi yasa aka ruwaito daga magabata suka ce idan Allah ya maka ni'ima to ka yi wata wato ka tsiri ba ka kirkira ba ba ka tsira ba kan na yadda zan faɗi kalmar ne kar a ɗauke ta a matsayin wato ka je ka kirkiro wata ibada a'a wato wata ibada da da ba ka yi to ka fare ta in Allah ya maka ni'ima an fahimta ba wai ka kirkiri wata sabuwar sallah wanda da ba a yi ba a ce wannan sallar godiya ga Allah ce ba haka ake nufi ba ba maganar Imam Ahmad ba haka yake nufi ba a'a ma'ana wata ibada wanda da ba ka yi kamar alal misali idan Allah ya maka ni'ima wata gagarumin ni'ima wanda yake baka tsammanin ta to kace kai ku daga godiyarka ga Allah daga godiyarka ga Allah za ka yi abu kaza kamar alal misali kace daga godiyarka ga Allah albashinka idan yazo na wannan watan 50% rabi gabaki ɗaya za ka je ka bayar da shi sadaka za ka je ka raba wa mabukata ko kuma ka ce yau duk cinikin da aka yi a kasuwa za ka raba shi fi sabilillah ko kuma ka ce kai ku ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi maka kai ku za ka yi kokari lokacin wato sallar walha ba za ka bar sallar walha ba wannan daban yake da bakance bakance ba a so a yi amma irin wannan ana so saboda wato faruwa wato aiki da wannan ayar ne zamantowa cikin masu godiya ga Allah bakance shine kace Allah in kai min kaza ni kuma zan maka kaza domin ka kafa ma Allah sharadi wato ba za ka yi ma Allah ba sai yayi maka shi yasa aka ce wannan ai marowaci ta hanyar nan ake samu ya fito da wani abu domin ya ce ba zai yi sadakar ba ko ba zai yi kyautar ba sai Allah yayi masa wannan ba marowaci bane rowa nau'i ne na rowa to shi yasa ba a son yin wannan ba a son yin bakance dan haka in ma mutum yayi bakance ya warware shi yayi masa kafara da kafarar rantsuwa dan ya dena amma kuma duk da ba a so a yi idan mutum yayi to wajibi ne ya cika shi yufuna bin nadri kamar yadda Allah ya sifanta su suna cika bakance da suka yi amma wannan ba bakance bane wannan ihdathul shukr ne samar da godiya ala tajaddid ni'ma akan sabuwar ni'ima da ta zo ma mutum to wannan ana so kuma yana daga cikin kyautata mu'amala da Allah kuma wannan ya nuna mana kamar yadda na ambata zahirin ayar ya nuna godiyar ni'imar Allah shine bautarsa ka bauta masa shine gode ma Allah shi Allah ba zuwa za ka yi kace za ka yi masa waƙe ba dan ba za ka yi ba Allah fiye da abin da ya yabi kansa ba ba za ka yi ba Allah fiye da yanda za ka karanta ayoyinsa na Alƙur'ani ba za ka taɓa yabon Allah da tasbihi fiye da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa yayi masa tasbihi ba saboda haka godiya ga Allah shine ka kyautata bauta a gare shi kuma ka yi amfani da wannan ni'imar da ya maka wajen abin da zai kai ya zuwa ga yardarsa ba ka yi amfani da ita wajen sabo ba kun san abin takeici waɗansu yayin da suka samu sabuwar ni'ima lokacin nan suke wani sabon sabo saban da ba sa yi to in ni'ima ta zo haka za ka ga sun fare shi mutum bai taɓa tsammanin zai mallaki biliyan ba yayin da ya ga account ɗinsa sun kai zero ɗin nan har tara ya samu biliyan to sai ya zamanto abokansa sun canza da idan ana ganinsa da mutane ne a wanda suke haɗuwa a masallaci yanzu a'a waɗansu daban suke haɗuwa da su wata rayuwa daban za ka ga ya fara in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya basa gaman katar ba ya zamanto mai godiya ne ga ni'imar Allah to haƙiƙa wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'ima ya cancanta ya zamanto mai kyautata bauta ga Allah saboda babu mai ikon yi maka wannan ni'ima in ba Allah ba mun karanta wa ma qadarullah an karanta to sannan Allah ta'ala yake wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta su girmama shi wato ba su yayin da suka yi shirka da suka hada Allah da waninsa to haƙiƙa ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba tun daga shi Allah ya faɗa mana ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in وهو على كل شيء وكيل كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض to sannan kuma suka mayar da Allah daidai da wato iyayen giji wanda ba su halicci komai ba ko ba su da mallakar komai a cikin sama ma yamlikuna min qitmir ba su da mallakar koda wannan ganyen ne da yake lullube bawon dabino ba su da shi amma duk da haka wato suke mayar da su daidai da Allah to ba su ga girman Allah yanda ya cancanta a ga girman sa ba wato Allah girma gare shi kuma waɗanda suka yi shirka da Allah haqiqa ba su san girman Allah ba to sannan Allah ya ce wal ardu jami'a ita fa kasa dukkaninta qabbatuhu yawmal qiyama damkasace ranar alqiyama da abin da ke cikin ta bi ma'ana za ta zamanto ta narke a cikin damkar Allah dukkan tasarrufi da take cikin kasa ya tsaya cak Allah ya rike ta da karfin sa da damkar sa kamar yanda in ka damke abu in ka damke abu babu wani motsi da shi ya tsaya yayi sukuni yayi kawai to haka kasa za ta zamanto dangane da girman dangane da abin da zai kasance na ikon Allah ranar tashin alkiyama Allah wannan kuma wannan danka sifa ce ta hakika da Allah madaukakin sarki shi ya san sifantuwar sa da yaya zai damke kasa duniya da kake ganin ta yaya Allah zai damke ta hakikatan amma Allah ya fada kuma mun gaskata wassamawati matwiyatin bi yamini sammai kuma abin nade su ne da daman sa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kilta yadaihi yamin dukkan hannuwan Allah biyu dama ne Allah ba shi da hagu amma Allah yana da dama to daman sa zaka nade sammai sammai din nan za a nade su wato ga baki ɗaya ranar tashin alkiyama yanda muke ganin tsarin universe din nan zai tawarwatse ya zamanto ba ka ganin sa yanda yake kuma za a nade ta kasa za Allah zai danke ta kuma ba wai mala'iku ne za su yi wannan ba Allah jalla wa ala da ƙarfin kudurarsa haka zai nade kasa kamar yanda ake nade takarda yawma naqwi as-samaa'a ka tayyi sijillil kutub ranar da muke nade sama kamar yanda ake nade takarda kusan yadda takarda take yadda za a nade ta yayin da ake rubuta wasiƙa ko annan nade ta to haka Allah yace ranar da muke nade sama kamar yadda wato mai rubutu yake nadewar littafi kama bada'na awwala khalqin nu'idu kuma yanda muka faru farkon halitta haka zamu dawo da halitta subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata a gare shi kuma ya daukaka amma yushrikun gabarin abin da suke yin tarayya da shi wato wannan sifar tana daga cikin abin da yake zai faru ranar alkiyama da Allah ya gaya mana ya zo a hadisin Abi Huraira cewa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai yaqbidu Allahul ard Allah zai danki kasa ويقضي السماوات بيمينه كما ينئي سمي دامنسا ثم يقول سنن يتي أنا الملك نيني سركي أين ملوك الأرض إنا سرافنا الكسا وانا حديث ينا تشكين بخاري كما ينا دا تشكين مظاهر أبو بواد دا سبينا رانا تاشن القيامة وانك تقيا تدوبا kaga mu a cikin halittar Allah ba koman komai bane mu ba koman komai bane to wannan ba zai tabbata a gare mu ba sai ranar tashin alkiyama ga baki daya sammai din da abin da ke cikin su Allah zai nade shi wato wannan jazibiyar da ake nita gravity wannan babu ita kuma waɗannan abubuwa duk ba fararru bane ba Allah ne ya fare su ba to kamar ba su suka yi kansu ba shi yasa hatta lissafin physics ya nuna kan cewa duk tafiyar duk fadin da wannan halittar ta Allah sararin samaniya universe din nan take tafiya take faruwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce was samaa banaynaha bi aydin wa inna la musi'un sama mun gina ta da ƙarfi kuma mu masu yalwatawa ne masu godawa ne an ce sama tafiya take kai tafiya take tsayi to an ce wannan tafiyar ba ila mala ni haya bane alisafi sun yi lissafi akwai lokacin da zai zo kuma sai ta collapse sai ta dawo ta hade kuma ta dawo ta hade kamar yanda Allah daga farko da a hada take kanat anna samawati wal ardi kanata ratqan fa fataqnahuma Allah yace muka fasa su to haka kuma za ta dawo ta hade kama bada'ana awwal khalqin nu'idu kamar yanda muka fara farkon halitta haka za mu dawo shi to mu waɗannan sai dai isharar daga fadin Allah jalla wa ala amma sanin yadda hakikanin abin zai yi to wannan al'amari sai ya zo to shi yasa Allah ya sifanta abubuwan da za su faru na wannan lokaci da kan cewa alfaza'ul akbar la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mafi girma ba zai sa su baki ciki ba domin babu razani irin wannan kaga mutane watara nasa sukara kaga mutane suna cikin maye wama hum bisukara ba a cikin maye suke ba walakin azaballahi shadid azabar Allah ce tai kadari shi yasa muke roƙon Allah muke cewa Allah ka amintar da mu daga wannan tashin hankali da albarkar alqur'ani domin shi alqur'ani yana sanya wato tsira a wuraren tashin hankali a kabari alqur'ani yana zamantowa tsira yayin da mala'ikun azaba suka zo suratu tabaraka suratul mulk ita ce Allah zai sa ta zamanto yar gadi ga mamaci in mala'ikun azaba suka zo za su danke shi sai su ce ba ku da tafarki zuwa gare shi suka zo ta kansa ta kafarsa ta tsakiyarsa suratul mulk take hanawa saboda haka alqur'ani yana bada aminci a kabari haka yana bada aminci a tashin alkiyama a lokacin tsanani da tashin hankali saboda haka kada mu rabu da alqur'ani waɗanda daga cikinmu har yanzu suke ta kokari wajen karatun alqur'ani ladan su double ne da ladan wahalar da kuma ladan karatun alqur'ani kar su gajiya su ci gaba yafi musu je su ta karatun whatsapp ko su ta duba pejinan tiktok karanta kana shan wahalar yafi lokaci da wannan wahalar sai kaga Allah madaukakin sarki ya sanya ka kuma kana karatun tiryan sai ka zamanto kana cikin sahun mala'iku al-kiram as-safara al-kiram al-barara Allah ya hada mu tare da su subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to kafin mu rufe karatun mu da addu'a akwai sanarwa akwai radio jigawa suna sanya wannan karatu da ake yi daga karfe 1 zuwa karfe 2 na rana da kuma FRCN Horizon ta dutse ita kuma daga 10 zuwa 11 na dare wanda daukan nauyin Honorable Zaharuddin Abubakar Gwaram Allah ya fata masa da alkhairi amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرك أنك تجيك أما قباتهم اللهم كفاء الجنة مقومس اللهم كبام تكاوى دي إيماني أقي إرؤم بصرياها تزو أمر دع الله يمت رسواجي منارك اللهم كغافر تامت اللهم كسيني الجنة مقومتها Allah ka kyauta bayanta Allah ka jibinci zuriyarta Allah ka sanya aljanna makomarta Allah abinda kake bama bayinka da suka mutu suna cikin azumi a cikin watan Ramadan Allah ka bata akwai sirkin Alhaji Sadi Godiya shi ma ya rasu jiya da daddare an yi jana'izar sa dazu muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka tayar da shi a cikin masu azumi Allah abinda kake bama wanda suka mutu a cikin wannan wata suna azumi Allah ka bashi akwai wanda mahaifiyarsa ta kare kuma za a yi ma yarsa a tiyatar CS muna roƙonka Allah ka ba su lafiya
amin
Allah ka inganta musu lafiya
amin
akwai dan uwan mu Malam Nafi'u Baba Ahmed da yake fama da jinya muna roƙonka Allah ka inganta masa lafiya
amin
Allah ka ba shi lafiya
amin
Allah ka inganta masa lafiya
amin
akwai wani bawan Allah da ba shi da lafiya shi ma da ya wasiya kai masa addu'a Allah ka ga Allah ka ba shi lafiya
amin
Allah ka ba su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya
amin
neman addu'a akan al'amuran su muna roƙonka Allah ka biya musu buƙatun su
amin
Allah ka ba su biyan buƙata
amin
Allah ka ba su tsari da kariya daga gare ka
amin
Allah ka yassare mana al'amuran mu
amin
Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu
amin
Allah waɗanda suka dauki makami akan mu muna roƙonka Allah ka yi mana maganin su
amin
Allah sharri da ake nema da aiwatar da shari'a a wannan ƙasa ta mu muna roƙonka Allah ka yi mana maganin wannan sharri
amin
dukkan wanda suke kokarin yaki da aiwatar da shari'ar musulunci a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba da Allah muna roƙonka Allah ka fi ƙarfin su Allah ka karya ƙarfin su
amin
Allah ka kakka ba su nasara akan abin da suke so su cimma Allah ka isan mana Allah ka ije mana sharrin su
amin
Allah ka isan mana sharrin su
amin
Allah ka maganta mana mummunan nufin da suke yi akan mu da akan wannan ƙasa ta mu da akan musulmin wannan ƙasa ta mu
amin
Allah ka ba mu musu Allah muna roƙonka ka ba mu addinin musulunci izza a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu shari'ar musulunci izza a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu arziki da wadata
amin
shugabannin ƙasar mu Allah ka yi musu jagora
amin
Allah ka shiryar da su ya zuwa ga saukar da amana da ka dora musu
amin
Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kyautata ma bayinka
amin
Allah ka taimaki jami'an tsaron mu
amin
alƙalan mu Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci
amin
Allah muna roƙonka ƴan kasuwan mu Allah ka saukar da rahama da falala a gare su
amin
Allah ka sanya jin kai da tausayi a cikin zukatan su
amin
Allah ka yaye mana hauhawa farashi
amin
Allah ka yaye mana tsanani da dukkan wahalhalu da ake ciki
amin
ƴan uwa masu neman aure Allah ka yassare musu
amin
ƴan uwa maza da mata waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka yassare musu
amin
Allah ka haɗa su da mutanen kirki
amin
maza Allah ka haɗa su da matan kirki
amin
mata Allah ka haɗa su da mazajen kirki
amin
Allah waɗanda kuma suke neman aiki muna roƙonka Allah ka ba su
amin
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين